Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya jin mu ta birnin Yamai a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma ostashoshin da suka hada da su ma na FM din Radio Amfani, Sarauniya da Mania FM. A can kuma sai ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Laraba 27 ga watan Disambar shekarar 2017, a wannan ranar muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Yau zamu tattauna, yau zamu yi magana ne akan wahalar man fetur a Najeriya.
Yanzu haka ma dai litar mai a Najeriya ta kai naira 250 zuwa 300 saboda tsaban neman jefa mu a halaka, domin kuwa duk wannan wahalar dai takan kare ne akan talaka, saboda shine dai gajeruwar kuka mai dadin hawar da ke shan suka.
To akwai amsoshin tambayar da kuka aika mana da amsar da ta shafinmu na Facebook da Twitter da ma Instagram.
Sai kuma tattaunawar da zamu yi da wani masanin tattalin arziki, Dr. Ahmad Adamu daga Jami'ar Umar Musa Yar Adua.
To yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da kuka aika mana din, wanda muka ce muku ta yaya ya kamata a shawo kan matsalar man fetur ne a Najeriya.
Sakon farko ya fito daga Ibrahim Muhammad Karasuwa, yace salam yau da gobe. Wannan gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihohi ya kamata su nada wasu mutane wanda za su sa ido sosai akan dillan man fetur. Gwamnati ta tabbatar duk inda aka tura man fetur a tabbatar an kai gurin da ake bukata.
To sai kuma baban gida na Yalwa Bungudu yace, haba shugaba Buhari da Oshubanjo, kun cire tallafin man fetur mai yayi tsada, kuma kun kasa shawo kan matsalar man fetur tsawon wata guda, gashi kun bari ana ta bikin Kirsimeti cikin kunci da rashin walwala. Ku sani wannan babban kalubale ne gare ku ga talakawan Najeriya.
Sai kuma sako na gaba daga gurin Shehu Adamu Rijau yace, eto a gaskiya wannan haƙƙin gwamnati ne, domin dai ita ce ke da ƙarfin mulki da kuma doka, saboda haka ta saka ido sosai tare da hukunta duk wani wanda yake da hannu wajen boye man domin kuntatawa talakawa, saboda ba wai babu man bane, akwai shi, kawai dai an boye ne domin cimma wata boyayyar manufa.
To sai kuma Husaini Abadan Bam yace, salam daga Liman Take Bichi, Allah ya sa na faɗa dai, yace a gani na gwamnati ita ya kamata ta rika saka ido kan yadda ake sayar da man a cikin ƙasa, sannan ta dauki matakan da zai kare aukuwar shiga irin waɗannan matsaloli na karancin man fetur a fadin ƙasar.
Sai kuma Zaruddin Umar Baban Yara Bici yace, salam yau da gobe. Matsalar man fetur a Najeriya matsala ce wacce ta addaba al'ummar ƙasar nan ba tun yanzu ba, kuma mun san Allah ya albarkaci ƙasar mu Najeriya da shi, amma abin takeici har yanzu bata sauya zani ba. Kullum zancen ɗaya ne, wai ana nan ana kokarin shawo kan wannan matsalar, kamar yadda jiya naji mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osibanjo na faɗa a kafafen yada labarai. To babu abin da zamu ce sai dai mu saka ido mu ga ta ina za su fitar da jaki daga dima. Allah ya kyauta, na gode, ku tashi lafiya.
To amin amin. Sai Shitu Isa ya ce, assalamu alaikum yau da gobe. Ya kamata gwamnati ta kullo da wani hikima na binciko duk wani dilan man fetur da suke boye ma'adanan, don tabbatar da al'umma ko kuma 'yan ƙasa cewa tana iya iyakar kokarinta kan shawo kan wannan matsala.
Shiko Aliyu dan Lari yace ta hanyar jin tsoron Allah daga bangaren gwamnati da su dallan man fetur din masu zaman kansu mu a yankin mu ma sai dare yayi suke sayar da man.
To fa.
Suke sayarwa ma ɗan buburutu yace.
Eh to sai kuma Yahaya Muhammad Bala Gumi yace salamu yau da gobe akwai hanyoyi da dama da za a iya shawo kan matsalar man fetur a kasar nan. Farko shine a ƙara jajircewa wajen gyaran matatun man fetur da kuma tabbatar da raba tataccen man ga gidajen man da ya dace.
Yawa to shi kuma Abuba Mai Goro Gashuwa yace gyara matatun mai na ƙasar shi ma zai taimaka kuma gwamnati ta rinka adana man fetur don wadata shi a ƙarshen shekara da sabuwar shekara domin a karya muganufin dallan man da masu gidajen mai.
To sai kuma Nazifi Nura Ciranci yace yau da gobe ina kira ga gwamnatin tarayya da ta kyale ƴan kasuwa sannan kuma ta yi la'akari da diloli na gari domin ta ba su man fetur sannan kuma ya kamata gwamnati ta gina gidajen man mallakar gwamnatin tarayya wato NNPC a kowace karamar hukuma a duk fadin kasa baki da kamar na san akwai wasu gidajen man da na NNPC ne da duk wada da ake yi lokacin a Najeriya da san su to ba mu sani ba ko suna nan ma har su zuwa yannan din
haka haka. To sai kuma Mustafa Muhammad yace salam yau da gobe abinda gwamnati za ta yi shine ta gyara matatun man fetur da muke da su a Najeriya domin hakan zai sanya a samu tatattun man fetur din da zai wadaci mutanen Najeriya maganar dai daya ce.
Haka kowa dai. To sai injiniya Arabi Muhammad Gidan Madi yace salam yau da gobe hakika hanya mafi sauki wajen kawo ƙarshen matsalar man fetur a ƙasata Najeriya shine a ƙara yawan gidajen man fetur a jihohin ƙasar da ma ƙananan hukumomi su idan aka yi haka kuma ana aka kawo ƙarshen man ko kuma wahalan man to in Allah ya so ya yarda abin zai zo ƙarshe a Najeriya.
Shi kuma Abdulaziz Abdullahi yace ana wara ayin a zauna da dallan man fetur din a tattauna ina ga ta nan za a samu mafita sannan kuma gwamnati ta yi kokarin gyaran matatan man da muke da su ina ga hakan zai kawo ƙarshen matsalar.
To sai kuma Mansur Babauro na faɗa yace salam yau da gobe hanya ɗaya ce gwamnati ta tashi tsaye wajen ganin ta gyara matatun man fetur na cikin gida kana ta sama wa matasa aikin yi don hana su sayar da man fetur a matsayin ƴan bumburutu domin abinda ke sa matasa shiga harkar bumburutu shine ba su da aikin yi. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Shi kuma Muttaƙali Man Tureta yace
Tureta
yace Tureta yace ta hanyar gyara matatun da muke da su da kuma gina sababbi ta yadda za a daina shigo da tataccen mai daga kasashen waje.
To sai kuma Adamu Aliyu Gulde yace da farko ya zama wajibi shugaban kasa yayi iya kokiyawarsa domin ganin matsalan man fetur ya zame tarihi a Najeriya.
Shi ko sako na ƙarshe daga shafin mu na Facebook yace Gazali Muhammad ADC wato daga Gazali Muhammad ADC Shuni yace ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi binciken kwakwaf ga kamfanin mai na kasar wato NNPC.
Wato don ganin cewa maganar malamin Peter ta zo ƙarshe kenan. To a cikin shafinmu na Instagram akwai ɗan wasu sakonnin da suka hada da sakon Usman Manika Mai Ruwa yace a gaskiya ni a nawa ra'ayin idan har ana son kawo ƙarshen matsalar man fetur a Najeriya to ya zama wajibi ga gwamnati ta samu wajaje a ajiye man fetur da na menene ko na shirin ko ta kwana wanda shine zai dinga kawo ƙarshen matsalar man fetur da ma karya manyan ƴan kasuwar man fetur inda ke jawo matsalar man fetur a Najeriya. To mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni.
Wakilinmu Isa Lawan Ikara ya aiko mana da salon ɗan iya ga matasan.
Yau tun daga nesa naga dan iya ya murtaki fuska. Nace dan uwa yau kuma me ya dame ka? Yace bari kawai na yi karatun safa nake ta faman jewa da jarka don samu dan man da zan samu damar fita fafutuka. Amma duk inda naje sai in ga ana ta faman kuka. Yanzu haka ma dai litar mai a Nigeria ta kai naira 250 zuwa 300 saboda tsaban neman jefa mu a halaka. Domin kuwa duk wannan wahalar dai takan kare ne akan talaka saboda shine dai gajeruwar kuka mai dadin hawar da ke shan suka su kuwa jami'an gwamnatin da ke ta faman baje bayani suna ta faman cacar baka har ma dai shi talakan kasa ya rasa zancen wa zai dauka nace wai to dan iya yaushe ne talakan Nigeria zai tsallake daga wannan wahala albarkatun man nan dai kowa na gani a Nigeria ake kwakula amma da gangan ake kai shi ta cewa ketare don tiriran talla ko kuma in ce karawa kasashe karfin da za su yi mana mulkin mallaka sabo kawai da wannan hanya ce da wasu ƴan tsirarin kasa kan saku ce na salala wanda hakan kan bar sauran ƴan kasa a matsananciyar matsala kamar dai yadda muke gani a wannan ƙarshen shekarar ba wata walwala domin ko tsabar tsananin tsadar rayuwa rashin man nan kawai ya kawo zalla saboda kawai son ran wasu tsirarun da ba su tsoran Allah don su idan ta su ne in dai sun samu kuɗi to kowane dan ƙasa ma ya koma maula dan iya yace to ai gaskiya dai akwai buƙatar shugabanni su gaggauta daukar matakin kawo ƙarshen wannan tsanani don yanzu fa babu man fetur a ƙauyuka har ma da cikin birni shi yasa ma wasu ke ganin wannan karancin mai zai iya shafawa shugaban ƙasa Buhari shuni don idan ana maganar man fetur ana ganin shi ne a matsayin masani a wannan fanni amma gashi nan maganar matsalar mai a ƙarshen shekara ta gaza canza zani duk wanda gwamnatin shi ta janye tallafin da tace ba ta sake saka koda kankani wanda da shine a cewar ta ba za a sake saka kafa cikin karancin mai ba a wannan karni sai gashi ma tsananin tsadar man a ƙarshen wannan shekarar yana neman wuce na kowane lokaci muni don haka dai muke ganin wajibi jami'an gwamnatin kasar mu su miƙe don magance wannan tsanani
amma yace an ce bari bari to assalamu alaikum yanzu dai kan kai tsaye muna tare da bakon da muka ce zamu tattauna da shi wato Dr. Ahmed Adamu daga Jami'ar Umar Musa Yar'Adua dake jihar Katsina a Najeriya assalamu alaikum
Dr. Assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
to barka da warhaka gani ga Hafsat
yawa barka ku dai
yawa barka
insha Allah
yawa to ka daji mun faro magana ne akan wahalan man fetur a Najeriya wanda wasu wuraren an ce ya dan saukaka wasu wuraren kuma sun ce fa tana nan bata sake zanni ba to shin naga kuma kai ma kanka rubuce ka dan yi wasu rubutu akan yanayin wahalan man fetur a Najeriya na cewa ina matsalar take ni a shugabanci ne a wahalan man fetur a mai ganin tattalin arziki ne shine nace to bari mu nemo ka fayyace mana batun
to a farko dai abuwa guda biyu ne
to
sai mun fara da aka yi da shi matsalolin ko kuma shi batu na rashin isasshen shi man fetur a Najeriya da wahalan da yake kawowa sannan kuma sai mun la'akari da hanya mafita
yawa
so kafin mu fahimci hanya mafita ya kamata mu fahimci ma meye matsalolin
to meye matsalolin
sai ina matsalolin suka fara zuwa so kaga kamar yadda na rubutu na ma nayi bayani cewa yanda ake gudanar da harkan shi shugabanci na wannan sashi na tattalin arziki wato shi man fetur ko kuma makamashi alama ce ke gwada cewa yanda ake kula da shi akwai matsala tunda idan irin wannan matsala ba sabuwa bace ba a Najeriya da har za a bar ta kawo wannan lokaci da mutane za su shiga cikin tsananin wahala na rashin shi man fetur duk da cewa a ƙasar mu Allah ya mata albarkacin ganyen man fetur to wani abu ne wanda ya kamata a kalle shi a hango shi gashi nan yana zuwa dauki matakai da zai hana faruwar haka sai kuma bayan abu ya faru kenan ake zuwa ake dauka matakai wai bayan lokaci mutane kuma sun sha wahala in kai ne aka yi da gwamnati da ta shuge kamar gayi Umar Musa Rajuwa kaga kin kafin yayin aka yi cewa musamman ma wannan lokutan na karshen shekara ana yin bukatun man fete sai ma ari gidajen mai wurin masu hali da shu ya dinga zuba mai
yana da ma
man fetir din domin mutane su samu walwala walwala su samu sauƙin rayuwa kuma a wancan lokacin zaka ga in kai la'akari da farashin dan yaman fetir a duniya shi da yake da shi dan yaman farashin shi na yanzu su kai kinan ba hujja bace ba a ce wai dan yaman fetir kudin shi yayi kasa shi sa ba za a iya bada irin wannan tallafin ba kuma zaka ga karshen shekara a lokacin ne da mutane ke zirga-zirga ake sa da zumunci ya kamata a ringa yin wani shiri na musamman wanda za a karkata ko kuma hana faruwar irin wannan shiga tsananin wahala yanzu haka mutane suna shan man fetur duk farashin da aka ta musu kawai dole shi ya tafi kaga ya kamata a ce akwai kula akwai tsari za a ringa duba nawa farashi ake saida ma talakawa kaga tunda aka cire shi tallafin da yaman fetur wanda an kara shi da ya kai kusan kashi 50% tunda da lokacin da aka hana shi talaka wannan dama ba mutane shi da wani abu na riba wanda zai wuce shi wannan wahalar da cire wannan subsidy din da aka yi ba kaga yanzu gwamnati ta ce wannan tallafi din sai aka zo ana bada wata tallafi na ba mutane kuɗi misali yanzu wannan social intervention da ake yi wanda ake yi za a ba su 2,000 ko kuma makarantu a ba su abinci da sauransu zan ga cewa ko an ba mutum wani tallafi amma saboda tsananin rayuwa ko kuma hawan farashin kaya masu rufi ko an ba ni kudin ba zai tasiri a rayuwanka ba yanzu haka yanzu kaga wannan maganar ta hawan farashi ya kai har alkalami ya kai 15,500 kaga wannan ya sa rayuwa ta yi tsada mutane sun asara rayuka mutane sun shiga tsananin rayuwa shi farashin mafitin ya karu abinci farashin shi ya karu kaso ni ba da aka kulle to shaguna aka kulle talaci ya yi sannan acire ya kawo mutane a duk saboda wannan shi kai dir kamar wani sinadari ne kamar jini ne na rayuwa idan ka tsananta shi to zai shafi kowane tashi kuma shi ne kawo wani hawan rashin aiki kwanan nan yanzu an ce mutane suke rashin aiki a Najeriya sun tashi daga miliyan 13 ya kuma miliyan 17 duk da cewa akwai wasu ma da suna da aikin yi amma aikin da kana yi ka ne aikin bai fasu suke cikin talauci. Kaga duk wannan ya kira ma cewa shi musamman shi sashi na shi ɗan yaman fetur da iskan gas sashi ne da ke da muhimmanci wanda ya kamata a maida hankali a kan shi wurin kula da shi da zai mutum shugabanci. So yanzu idan har za mu yi da aka yi da hanya mafita sashi na biyu kenan. Shi ne zai shugaba Buhari abin da zai fara yi cikin gaggawa shi ne a matsayin shi na shi minista kuma na shi man fetur ne gaggawar sauka daga kowane kujerar shi ta minista na petroleum a matsayin shi na shugaban kasa bai kamata ya ringa dora ma kan shi lodi ba abubuwa sun yi shi
ko kana ga hakan na da nasaba da gazawa misali dora kan shi a matsayin ministan man ya gaza ne kenan
ina kai ka san kamar yadda nake shi duk abin da ka gani ya faru yanda ake tsara ko kuma kula da shi annuci ce management ko kuma leadership na wannan
sashi
yanzu in akwai shugaba na wannan sashi din har ya bari kuma ana wannan faruwar abun to yana da ake yi cewa kila ba a sa ido ne ka ga wannan akwai tsaron minista na petroleum shi da ga cewa shi an kai tsaron minista ne to za ka ce akwai abubuwan da ba zai iya yi ba ko kuma gani yake da kai karfin yayi ba sai an kai shugaban kasa duk wanda ke ofishin shugaban kasa batun wannan ofishin shugaban kasa kuma shi ne wa abin da ke cewa commander in chief wato shugaban askarawan Najeriya kuma ya kamata shi ba ya ringa yadda da iyawo wasu ya kawo wanda suka cancanta ko da bai san su ba kuma ba a ce ya ringa aikin da wasu za su iya yi su kai kenan dole ne wannan wani sashi ne tattalin arziki wanda ke da tasiri a rayuwar al'umma kada a kasance saboda overloading aiki da yake ma shugaba ya kasance ne sa ido hagu ta tsoro su faru kuma zai dawo a kan shi ne wannan abin
to an dade
da biyu shi ne ya kamata duk wani taimako da za a yi ma al'umma taimako da za a yi musu shi ne a yattare musu ko kuma a rage musu farashin fetur da suke faya
eh
misali kin yanzu an shiga cikin tsakan yuya talauci ya mutane yawa yanzu ya kike cin hanci da ake yi an tara kudade da dama har yanzu ba a kashe su ba kuma ga al'umma suna cikin wahala kamata a fito da wannan kudin an sa shi a cikin kudin da za a ringa ba mutane wani tallafi sabo wanda za a kawo a wani tsawon tsari zama bayani yanzu ba da rafiya ba sannan idan wasu ma ana zargin su sun saci kudi ya kamata yanzu a kai a kasar don a kowanne ke kira da kudi inda ba sai aka samu kudin ba ko kuma ba sarkin hanya suka samu kudin ba amma suna da tali da su sa hannun jari amma yanzu ba su sa hannun jari to da suka sa hannun jari kamar su tona kansu ne shi ta suke kai kawa yanzu sa hannun jari da za su yi aikin da zai kawo wannan kaga da ai a tsare shi ya kamata a ja layi a hana cin hanci na nan gaba amma wanda ya wuce a cikin dabarar da za a yi aka kace da akalin duk kudin da aka sata a dawo shi ruwa da mutallaki
to yanzu bari kai ka wani wuri a cikin misali matsayinka na wanda ya san magana ne tattalin arziki shin wannan wahalar man fetur wasu abin da suke gani shine akwai maganar bawa dillalen da ba su kamata ba a'a akwai maganar karin farashin man fetur
din ma maganar sauyin yanayi
a ciki duka da maganar siyan abun ma kanshi
da maganar ma mutane wai ba su da hakuri ne shi ya jawo wannan matsalar
duk yana da nasaba da wannan in aka hada tattalin arziki
magana hakuri yanzu kowa ana magana yanzu ga mutane sun je sun bilahi sun yi hakurin mutum ya yi hakuri tun karfe 7 na safe har karfe 4 na yamma duk wani hakuri tashi sai a ce ko bai hakuri ba to ai yanzu ya kamata nisa wai sai yanzu kamar yadda kike ga mako kamar da shi tsarin shugaba yar ajo mara gayi Allah ya gani shi ya kawo ya yi to wadannan masu biya din mai na kansu din yayin da hada biya da su yana ba su mafitar yana ba su babbancin kudin kuma yanzu ka tuka lokacin yanzu ya taba da cewa rafanar an yi fonti ko kuma an samar da fattakacin ɗanyen man fetur a shi fetur ɗin sannan in shigowa za a yi da shi ya kamata a yi doga tun kada a shigo yanzu an ce an daina an cire an cire tallafi kuɗin da aka cire aka ana ajewa kamata a yi man fetur da muke tacewa a Najeriya da ishe ba a dinga shigowa da wanda zai ishe mu to ka kira wannan duk hujjoji ne ake kawo wanda ba su da tushe amma ina so in kai ka kan wata gaba da muke ganin cewa ita ce a kuma ita ce kuma wannan dan yana kace a fama da shi yanzu kaga tun da yanzu shi dan yana kai kudin shi ya yi sama da yake kenan ya kai yanzu dala ganga guda ya kai dala 65 kaga kenan ya kamata a ce yanzu gwamnati yanzu ta ita ta da isasshen kudin da za ta iya lura da tallafi akwai tallafin nan kala kala ne akwai tallafi ba irin wancan da muka saba ba
eh ba wancan sassajin ba
shawara da na kawo da ba shi gaba ka shawara shi ne a kawo wannan tallafin shi nan filter wanda za a dinga amfani da kota ko kuma target abin da ke nufi da kota shi ne misali bari ɗauki sashi na sifiri wato abin da ke tawo a cikin transport ne a ce duk wani mai mota ko mai mashin za a ɗauki hoton tambarin hannun shi a ɗauki hoton shi a ba shi wata lamba da ake gane shi sannan a ɗauki rijistan abin hawan shi in mota ne in ma mashin ne a ba shi ID ko kuma wata lamba da ke alaka da abin da yake hawa in ma mutum ya canza mota sai a ji a canza mishi rijista a tatir wannan shi ne idan ka je sayan man fetur a gidan mai za ka gwada sunanka ka sa hannunka a gwada tambarinka a gano ka duk wata za a baka tallafi da za ka sayi mai wanda yake adadin lita 70 idan ka sha lita 71 to lita na tattalin da ka tsara kan lita 70 da aka baka tallafi to za ka biya cikakken farashi ba tallafi ke nan misali in yanzu na sha lita 70 na biya a kan farashi 65 wanda gwamnati ke ba tallafi idan na sha lita ta kai ta ƙarshe ta gaba to zan biya 140 ko kuma yadda kasuwa ta kama to ka ce da duk wanda yake bisashi bisasha da yau ke fi fi wanda ba tsari kaga in ya sha mai fiye da lita 70 ya sha ma hajjo shi haka ce ba mai mashin a ba shi lita daidai yawan tankin a mashin din shi a wata wani ne mota aka ba shi lita 70 a wata shi ba mai mashin a ba shi lita 20 a wata wanda har ga ba shi tallafi mota haya kuma wanda shi ne mai mota da wanda bai mota ma da mai mashin da mai keke suke shiga suke tafiya hukuma sun sana'a suke amfani da shi wurin sifirin ko kuma fesa da kayan su da su kansu shi motar haya idan aka tabbatar za a fada kungiyoyin su masu tukin motocin haya su ma za a mutu wannan rajista din duk kowace motar haya duk wata za a ba ta mita 500 ki kai kenan zai yi tasiri wajen rage kudin sifiri kuma zai rage kudin samar da abubuwa za a ga wasu masana'antu sun fara zuwa saboda wannan tallafin da ake bara kawai da kuma masana'antun mu za ka ga akwai a hawan farashin kaya masu rufi su ba
akwai
ne tun yanzu yana yi misali ko tela ne yanzu mafi fetur yanzu da yake sama generator din shi kare ke na dole sai ya transfer din wannan karin kudi zuwa ga shi
customer
ya wannan kudin
to ta shafi customer kenan
da wannan kai ka tsara anti shi ma a kiro musu wani gauge misali ake musu mita 100 ko mita 200 su ma haka kamar manya masana'antu sama wasu amfani da samu kamar bangaren shi harkar noma da ake cewa asasa a ce din dai za ka ringa cikin kayan noma ne ko kuma kamfaninka yana sarrafa kayan noma ne kai ma ga naka subsidy din ko kuma wannan tallafi
tallafi
shi ne jawo hankali mutane su zo su fara shi aka ta wannan wannan sassan shi kuma shi da ba shi sa hannun jari da muke tattira wanda shi ne muke tsaye shi ne hanya mafita da zai tabbatar mana da ragowar hawan farashi da kuma kawo karshen matsalar shi aiki ne shi wannan da ya mafi tattalin idan aka sauke shi ya yi fashi ya kasa aka ba da tallafi shi ne zai ba da muhalli wanda ya fi cancanta wanda fi dacewa da mutum ya sa hannun jari mutanen kasashen waje yanzu suna tsari-tsari su zo su sa hannun jari a Najeriya saboda wahalar da ake ciki gwamnati da ake ciki da kuma hawan farashi da kayan masarufi ba wanda zai yi sa hannun jari a irin wannan kasa. Mukan yan Najeriya wasu daga cikin gwamnati zai kasashen waje sa hannun jari a samar da aiki a kasashen waje. Sai ita kanta gwamnati ya kamata ta rage wasu kashe kuɗaɗe kamar yadda su wannan wanda ke kan mulki suka ta aiwatarwa cewa
ra'ayi. A dakta amma yanzu misali ni abin da nake son tambaye ka yanzu shine wannan maganar man fetur da ake ta yin ta da wannan dukkan lissafin da kai na subsidy a can subsidy anan zai dauke wahalar man fetur din gaba ɗayan akai wannan saboda an dade irin ku masana tattalin arziki kun dade kuna ta fada ga abin da gwamnati za ta yi ga abin da gwamnati za ta yi gwamnati ba ta ji ne ko yaya
kuma ba a maganar cin hanci a cikin wannan lamarin
harkan
tallafin akwai maganar zancen cin hanci da rasha a ciki sai na za a kawar da wannan matsalar.
Kaga kawo magana yanzu bari da ci na farko da kai kaji na da kace wannan ya kafi sigi bai kawo karshen
ya kawo karshen wahalar mai.
So shi ka ta ba bayani na ce yanzu misali ya kamata a zo a yi nazari a ce duk rana in Najeriya lita nawa suke sha. Lita nawa ne refinery din mutatu man fetur suke yi samarwa. Sannan zai musamman lita ne kamata duk rana wurin da shigowa. Shi ka ce ne akwai tsari da shugabanci a wannan sashen ba za a taɓa samun wannan gazawa ba a ce har an samu karanci. Sannan a sa wani tsari misali idan aka ce da mutum man fetur a tabbatar cewa ko biya ne ko wani abu ne ba za a bashi ba. Sai idan har ya tabbatar ya je ya sai da wannan man fetur din a gidan mai kowa ya samu.
Sannan
a sa ido wanda aka kama a hukunta shi hukunci mai girma kuma a sanar da kowa ko a san dan kada wani ya zo ya kare min mintawa. So wannan tashin sa supply kenan. Shi kuma magana shi kuma farashi. Shi kamar yadda nake dama idan aka kawo wannan tsari na kota ko kuma na targeted wanda wani shi ne ma ban ma bayanin shi ba. Shi ne wanda za a ringa shi ba talaka tallafi.
Shi ne
kuɗi a jali. Shi cewa shi ko mai kuɗi shi ma yana tasiri a al'umma. Shi ne kuɗi ka tsawwala ne. Shi kaga shi ba zai tausaya ba a ƙasa. To shi sa ake cewa suna da cewa masu kuɗi su ma in a rabi ne ya kamata su sauta musu saboda shi ke samar da sa hannun jari kuma shi ke ɗaukar aiki ne. Sai maganar da hajiya ta yi kuma maganar na corruption.
Corruption yawa don lokaci ya tafi dunkule mana ita ma cikin kila minti ɗaya.
Ta yawa to shi cin hanci kamar yadda aka ce wani gunturar yaƙi da cin hanci ya kamata a kawo matakai da zai hana cin hanci amma idan sashe ko kuma wani tsari yana kawo cin nasara ga al'umma akai aka kashe shi saboda cin hanci da rashawa ta kawo nan gazawa ne kamata ayi a cigaba da tsarin inda aka take ko kuma kafa da hakke cin hanci sai a toshe ta ba wai a duk algoritm da tsarin baki dai ba shi shi abin da yake
to muna godiya sosai
da kyara
a dabo kai kokari sosai wanda
kai sunan
babana amma duk lokacin da bukata haka ta taso insha Allah za mu sake lalubar ka mu ji me zaka iya tofa mana akai mun gode Allah ya saka da alheri ai kokari
yayi bayani sosai da sosai
amma ya farfasa abin yanda ya kamata yayi saboda kin ga in kika kula ya kawo nan ya kawo can duk abin da ya kamata
ya tabo gurare da yawa
maganar cin hanci gashi ita ce yake mana da shi kamar yanda kika ce saboda haka ya kamata mu dan saurari wannan kafin mu ban kwana.
Jama'a assalamu alaikum. A lokaci na manyan bukukuwa matasa sukan ige da shan kayan maye kamar su barasa, tabar wiwi, goskolo da dai sauransu wanda daga nan ne waɗansu suke zarcewa su zama 'yan kwaya wai duk a sunan nuna murnar waɗannan bukukuwa. Yaya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya? Wace hanya ya kamata matasa su bi domin kaucewa fadawa cikin irin waɗannan matasa masu wannan ra'ayi na shaye-shaye a cikin waɗannan lokuta? Ta yaya matasa za su guje wa tadawa jama'a hankali ganin cewa shekara ta zo ƙarshe dandanin faɗi ujini wannan mako zai yi duba ga yadda ya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da kuma kaucewa fadawa halin da na sani? Kai ma mai kallo zaka iya bada naka gudunmawa ta hanyar ziyartar shafin na Facebook at voahausa.com. Ku kasance da ni Aisha Mu'azu ranar Laraba da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Niger a dandalin Fadi Muji.
To yanzu kan a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da Daniel Brown da injiniyan mu Nayo Dan da Maryam Mushruga da Usman Kabare ke cewa sai Allah. Wasanni na musa cike dinkin su bita share.